sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:46 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA a free zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin a yau Laraba 9/Janairu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyaka da ke kudancin kasar. A wani jawabi da yawa Amurkawa, hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mai shekaru 18 asalin Saudiya wadda ta gudu zuwa kasar Thailand don neman mafaka. Amurka ta akaba takunkumi ga wasu 'yan kasar Venezuela su 7 kan zargin sata biliyoyin daloli daga gwamnati.
Kanin labaran kenan. Jiya aka yi jana'izar sojojin da suka rasu a wani hatsarin jirgin yaki a Najeriya. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma batun mamaye kasuwannin birnin Kano da Chinawa suka yi da 'yan kasuwa suka ce ba alheri ba ne ga Najeriya.
Dan siyasa shi ne na ɗaya dai.
Za ku kuma ji ci gaban hirar da sashen Hausa ya yi da 'yan takarar shugaban kasar Najeriya na manyan jam'iyyun siyasar kasar APC da PDP, inda za ku ji yadda za su shawo kan matsalar wutar lantarki da ke ciwa al'umma tuwa kwarya a Najeriya. Kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyakar da ke kudancin kasar, yana mai kiranta a matsayin matsala mai sosa zuciya. A jawabinsa na farko ga Amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na Oval Office a daren jiya Talata, Trump ya bayyana bukatarsa ta gina bango a kan iyakar Amurka da Mexico, amma bai ayyana dokar ta ɓace ba wadda za ta ba shi damar gina bangon ba tare da amincewar majalisa ba.
Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
Shugaba Trump ya ce a yau ina magana da ku ne saboda akwai karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyakar kudancin kasar mu. A kullun jami'an shige da fice da dogarawan bakin iyaka suna fuskantar dabban bakin hauren da ke kokarin shiga kasar mu ta barauniya hanya. Yanzu haka ba mu da sauran wajen da zamu ajiye su, kuma ba mu da wata hanya da zamu iya mayar da su kasashen su. Ya ce yayin da Amurkawa ke cutuwa daga abin da ya kira matsalar bakin hauren da aka kasa shawo kanta, Trump ya ce bakaken fatar Amurka da Hispaniyawa ne abin ya fi shafa sosai saboda ayyukan yi da suke rasawa dalilin bakin hauren da ke shiga kasar ba tare da izini ba. Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da matsalar da ke addabar kasar akan iyaka, kuma ya sake zargin su kan rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar da aka yi wanda dagewar da suka yi na kin biyan kuɗin katanga ta janyo. Da take mayar da martani a madadin 'yan jam'iyyar Democrat, kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta zargi shugaban da zabar saka tsoro a zukatun al'umma maimakon haɗa kai domin samar da maslaha. A jiya Talata, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya mayarwa da mai bayo shugaban Amurka shawara kan harkokin waje John Bolton martani akan bukatar sai Turkiya ta tabbatar da cewa ba za ta kai wa mayakan Kurdawa da ke arewa masu gabashin Siriya hari ba kafin Amurka ta janye sojojinta daga kasar. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamai ne yayin da Bolton ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar. Erdogan ya soki gana wadda aka shirya zai yi da Bolton, maimakon haka sai Bolton ya gana da wasu jami'an gwamnati ciki har da mai magana da yawun shugaban kasa da kuma ministan tsaron Turkiya. Da yake magana gaban mambobin jam'iyyarsa ta AK da kakkausar murya, Erdogan ya yi watsi da magana Bolton, yana mai cewa Turkiya ba za ta amince yin sulhu ba, yana mai danganta Kurdawan da sauran kungiyoyin ta'addanci a Siriya.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
Shugaba Erdogan ya ce akan wannan batu John Bolton ya tabka babban kuskure, kuma duk wanda yake tunanin irin wannan shi ma yayi kuskure ba abu ne mai yiwuwa ba a wannan lokaci mu amince da wani sulhu ba duk wanda ke cikin yan ta'adda a Syria za su fuskanci darasin da ya dace da su babu wani bambanci tsakanin yan kungiyar PKK da YPG da kuma Daesh wato kungiyar ISIS Bolton dai bai samu haɗin kan ba a ƙoƙarin da ya shafa sa'o'i biyu domin neman sasantawa don kade kurdawan da Amurka ke marawa baya arewa maso gabashin Syria. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana binciken lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudiya wadda ta gudu zuwa Thailand ta kuma kulle kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen saman ƙasar. Rahab Mohammed Al-Qunun ta isa birnin Bangkok ne ranar Asabar din ta gabata a wani jirgin da ya taso daga Kuwait bayan da ta tsere wa iyalanta tana mai ikirarin cewa za su kashe ta idan har ta koma gida batun matashiyar da ya ji hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna tana rubuta halin da take ciki daga inda ta buya lamarin da ya janyo hankalin hukumar shige da fice ta kasar Thailand inda suka sauya shawararsu ta mayar da Rahab kasar Saudiya Gusif Deventis da ke zama wakilin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a Thailand ya ce wannan bincike zai iya daukar kwanaki kafin a yanke shawarar mataki na gaba da za a dauka. Daga ƙarshe an tuhumi lauyan nan yan Rasha Natalia Vasilyevska wadda ta halarci wani zaman tattaunawa da mukarraban kamfen ɗin nan takarar shugaban ƙasa a wancan lokacin Donald Trump wanda aka gudanar a dogon ginin Trump Tower da laifin kawo katsalandan harkar shari'a a wani batu da bai shafi wato bashi da alaka da binciken da masu bincike na musamman suke amma ya nuna alakar ta da Rasha bisa ga bayanan tuhumar da aka fitar jiya Talata a sirrince Natalia ta yi aiki da babban lauyan gwamnati a shekara ta 2015 inda suka samar da wani bayanan ƙarya wanda daga baya ta yi amfani da shi wajen kare kamfanonin Rasha a tuhumarsu da ake kan halarta kuɗin haram a birnin New York. Natalia wadda aka yi imanin 'yan Rasha ce na fuskantar ɗauri har zuwa shekaru 10 a gidan yari.
To a gaida Sir Filu Hashim Gumel da karanto labarai. Madalla bari mu faro takon a nan Amurka inda kamar yadda kuka ji a labarai jiya da dare shugaban Amurka Donald Trump ya jawabi ga ƙasa kan batun tsaron kan iyaka da ya kai ga dakatar da gudanar da ayyukan gwamnati da ya shiga kwana na 19 yau da jam'iyyun siyasa Amurkan ke dora wa juna alhaki. Bayan jawabin ne muka yi hira da Kabiru Isa Jikamci dan jarida da ke zaune a nan Washington domin jin fashin baki kan wannan lamari.
To ina ga dai a fahimta ta kamar na farko dai yana son ya sake magana kai tsaye da su wanda suke matakar goyon bayan su musamman turawan nan wanda ke can kauyuka da makamantansu yan gane kashe nan goyon bayan Trump. Ta da kin san cewa alƙawari ne masa a lokacin da ya takara tun kafin zama shugaban ƙasa. Cewar sai wannan katanga da haka ne masa magana kai tsaye sannan kuma na biyu ya kokarin alakanta laifin ga su ƴan Democrat batun rashin kamar daukan batutuwan tsaron kasa da gaske inda yana irin kawo misalai cewar yawanci bakin hauren da ke shigowa da kudancin kasa su ne suke aikata mai huka suna kashe mutane ƴan kasa na baje ba gani wasa dai kawo shanin mugun kwai da sauransu. To ina ganin yana kokarin ka matsa ma kansa ne daga laifin da ake ganin shine cike din sakin yake dai da ta su mun sanin ta bangaren shi kenan.
Yawa to bisa ga bayanan duka bangarorin a jawabansu kasancewa yana gama bayanin shi ƴan jam'iyyar Democrat kuma su kuma suka yi nasu ita Nancy Pelosi kana ganin akwai alamar za a sasanta tsakanin su nan a samu daidaito har a bude ma'aikatan gwamnatin nan ba da jimawa ba.
Gaskiya kin san bisa tarihi kusan wannan shine wanda aka fi daukan lokaci da zuwa a ce an tankar kwana na 20 kuma ga duka alamun bisa jawabansu kusan kowa sai akan matsayinsa ne. Tunda misalin jika duba abinda ita misalin nan su da shi Chuck Schumer wato shugaban kakakin majalisar dokoki da kuma shi shugaban bangaren Democrat na Senate kenan. Ai da abin sun nace sun gode cewa kaman alaifi na hannun Trump. Ma'ana tun a cikin watan jiya an cimma dawowa tsakanin jam'iyyun guda biyu cewar a buɗe gwamnati ga wani shiri da aka yi wanda zai ba da dama a cigaba tafiyar da aikin gwamnati daga baya a sasanta. To kin ga sun nuna ma jama'a cewar laifin su ne. Na biyu sun gwada cewar shi kanshi batun mayan katangar wani abu ne da ya saba ma al'ada ta sanin ya kamata. Ki gani? Don haka nan sun nuna cewar dai abin da zai wahala a ce an sasanta. In ba dai misali shi Trump ya gani matsayinsa ba shi kuma ya dage saboda kare martabar alƙawarin da ya na lokacin takarar zaɓe.
Wato bisa ga ra'ayoyin jama'a kamar yadda kake gani wace jam'iyya ce Amurkawa musamman ta fi ɗorawa laifi kuma ya wannan zai tasiri musamman a zaɓuka na gaba?
To gaskiya kin san abin ne mawuyaci amma kamar yadda na ga wata wani ra'ayin jama'a da kamar ina jin kamfanin Reuters da makamantan suka yi sun gwada cewar kashi 40-57 na Amurkawa suna jin haushin wannan mataki da aka yi na dandatar gwamnati ko kuma takaita wasu ayyukan gwamnati kuma sun fi danganta shi ga 'yan da jam'iyyar da ke mulki kenan daga bangaren shugaban ƙasa kenan. Sannan kuma za ka iya cewar misali abu ne wanda yake zai iya tasiri a zaɓe na gaba. To bari shi misali Trump ba zai so a ce wannan abu ya ci gaba da jayayya ba tunda su kansu ɗaya Republican a kowane da ba su kaunan wannan matsayin da aka yi. Da haka nan da wuya a ce misali wannan bai shafi makomashi na samun zaɓe ba.
Kabir Isa Jikamshi wani ɗan jarida da ke zaune a nan gundumar Columbia. To daga Amurka kuma sai birnin tarayyar Najeriya inda aka yi jana'izar sojojin da suka mutu a bakin daga farkon makon jiya kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
Yadda aka yi jana'izar sojojin saman Najeriya nan guda biyar da suka rasa rayukansu sakamakon hadarin jirgin yakin nan MI-35 a Damasak jihar Borno ran biyu ga wannan wata na Janairu. Sojojin waɗanda suke marawa dakarun bataliya ta 145 baya su ne Flight Lieutenant Jacob Peraway wanda a lokacin shi ke tuka jirgin, sai Flight Lieutenant Paul Kiliofas, Sergeant Awolu Ibrahim, Kofur Adamu Nura, Aircraftman Meshak Ismail, dukkaninsu an musu jana'iza irin ta sojoji.
Throw in everything we have to this fight to ensure that our departed colleagues did not die in vain.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewar za mu yi amfani da duk wani abu da muke da shi a wannan yaki don tabbatar da cewar abokan aikinmu ba su rasa rayukansu haka kurun ba. Za mu yi duk wani abu mai yiwuwa don kawo ƙarshen wannan yaki na Arewa maso gabas cikin gaugawa. Yana mai tunatar da 'yan Najeriya cewar wannan yaki wani gwagwarmaya ne na ƙasa baki ɗaya. Bayanan da na tattaro daga babban Hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Kingsley La ya ce waɗannan sojoji kafin da suwarsu gaba ɗayansu sun taka rawar gani sosai a yakin da ake yi da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabas. Flight Lieutenant Aliko Ibn Rashid Harun masanin yakin sama ne.
In ka duba yanzu yakin da ake na Boko Haram saboda shi wannan yaki abin da ya gada kenan. Su sauran sojoji da suke gaban daga su ci gaba da kokari har mu Allah ba mu ƙarshen wannan abubuwan da yake faruwa.
Kafin dai a yi jana'izar sai da aka yi wa sojojin faretin bangirma da harba bindigogi sama a gaban ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya General Abayomi Gabriel Oloni Shakin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun tsaro kuma sai harkokin tattalin arziki da ya shafi mamaye kasuwanni da 'yan China suke yi a Najeriya wanda ya kai ga 'yan kasuwa a Kano kokawa kan yadda takwarorinsu daga kasashen ƙetare musamman 'yan ƙasar China suka mamaye manya da ƙananan harkokin kasuwanci a jihar. Abin da kuma ya sa Majalisar Dokokin Kano kafa kwamitin binciken wannan lamari Mahmud Ibrahim Kuri na ɗauke da ƙarin bayani.
ba ga tsarin shigo da kayayyaki daga kasashensu domin sayar da su ga manyan dillalai na cikin gida waɗanda su kuma suke sayar da kayayyakin ga ƙananan 'yan kasuwa. A yanzu 'yan kasuwa daga kasashen waje musamman kasar China sun fara buɗe shaguna da kantina a kasuwannin Kano inda suke cinikayya kai tsaye da ɗaiɗaikun mutanen gari. Wannan sabon tsari na 'yan kasuwar China ya jefa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa a Kano cikin rudani da fargaba, lamarin da ya sanya uwar kungiyar su ta miƙa ƙorafi ga zauren majalisar dokoki ta jihar Kano. Alhaji Umar Ladio shine sakataren kungiyar.
Duk wani dan kasuwa kawo daga babba zuwa karamin dan kasuwa, wannan matsala tana ci mutuwa ƙwarya. Shugabanci da dama kowanne yayi kokarin sa domin ya ga ya kawo a ƙarshen wannan matsala. To amma inda gizon yake saka, in ma sun yi kokari, akwai inda suna da buƙatar bakin na doka wanda zai zama cewa wannan doka ce dole mutun ya bita. To wannan kadami shine muka ga cewa bari mu karye wannan gabar. Idan mun zo mun kawo majalisa koke ta yi doka, wannan doka za ta zama duk wanda zai shigo jihar Kano dole amfani da wannan doka, kuma ko muna nan ko ba ma nan kowa yazo zai dora a kai. Ba so muke a kafa doka ta a hana bako ya zo Kano ya ciniki ba. Muna so a yi dokoki wanda suka yi daidai da zamani, a yi dokoki wanda zai fayyace matsayin bako, a yi doka kuma da za ta fayyace matsayin dan kasa, domin an mun samu kanmu bakin nan suna ci mana iyaka da yawa, sun ci mana iyaka. Akwai abubuwan da ya kamata mu amfana, 'yan kasa su amfana, amma sun zo sun haddami.
Honorable Babangida Abdullah shine ya gabatar da wannan batu a yayin zaman majalisar dokokin ta Kano.
Mu muna ganin bai dace ba koda zaka ba 'yan kasashen waje dama su shigo su hada-hada kasuwanci ba yadda suke ya kamata su yi ba. Yadda suke yi din nan yana nuna za su karya al'ummar Najeriya ko al'ummar jihar Kano. Duba da su suke yo kayan nan su kawo su, mutanen mu su sara su dinga siyarwa, kuma su suna siyarwa da mutanen mu asali tsaras, kuma sun bude kanti suna dai sai da daidai da arha suna karya mutananmu. Shine muka ga bai dace ba, bai daidai ba, ko da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba su dama su shigo su hada-hada kasuwanci, bai kamata a bar su a tunaninmu su dinga buɗe kanti suna sai da daidai, kuma suna sai da shi ƙasa da farashin da suke mutananmu suke siyarwa.
Yanzu haka dai majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai 7 ƙarƙashin jagorancin Honorable Ayuba Labaram domin bincikar wannan lamari.
Za mu kalli dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokokin da ƙasarmu take a kai na tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa adalci kuma an wa baƙi adalci, domin dole dokoki ne za su warware wannan matsalar da ake ciki.
Dokokin da suka shafi jihar shi muke da hurumi da na ƙananan hukumomi, duk kuma yadda za mu yi mu amfani da damanmu ta wannan gida wanda bai karya doka ba, na mu gyara domin mutanenmu su amfana da wannan harkoki na kasuwanci a jihar Kano, za mu yi.
Yanzu a yanzu dai alƙalman shaguna da kantinan cinikayyar tufafi da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum mallakar 'yan China a kasuwanni da sassan birnin Kano na ci gaba da ƙaruwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, kuna kuma iya yin tsokaci akan wannan batu da kuma batutuwan da muka gabatar a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hira ta musamman da sashen Hausa yayi da Muhammadu, shugaba Muhammadu Buhari, da kuma Alhaji Atiku Abubakar, dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP a Najeriya.
Na sa ana ta fama da ita, kuma an daji ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati, kuma in an ci zaɓe mai za ka ga cewa magance ta.
Ina fata za ka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana.
Batun wutar lantarki ya za ka yi da ita?
Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci jana Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu, da kuma dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau 'yan takarar sun yi bayanai kan batun wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka shafi rayuwar talakawa. Ga madugun wannan hira Aliyu Mustafan Sokoto a hirar su da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC.
Mu yi magana wutar lantarkin ranka je. Na sa ana ta fama da ita kuma an daɗe ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa kai wajen magance matsalar zuwa yanzu. A gwamnati kuma in an ci zabe mai za ka ga cewa magance ta din.
Eh amma ina fata zaka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana, awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi, da ko ne da dan na'ura kurkurkurkur ta yin lantarki gudanar yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi. Wannan shine babban hanyar da zaka samu gaskiyar kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki. Kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas, na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama. Rana dai Allah ke kawo ta, ba mai sa ai zanga-zanga ake. Su masu inda na gas yake, wato wanda ake yi manya-manyan nan, sai su zo ko su karye layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas din wurin, shi ya rika tsaida mu.
Nika da mu yayin batun noma, ka kira 'yan Najeriya su koma gona, da yawa sun koma. Kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah, amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake je ki sake tsada ga kuma abinci?
To, sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shi ne tun 2016 da wuri na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya, na ce su san yadda za su yi su riƙa ba da bashi mai sauƙi ga manoma, saboda abinda muka gada wurin colonialist, wato
ƴan
mulkin mallaka, shi ne sai ka je an dubi gonarka, an ba ta certificate,
an auna
an kai banki, sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa. To iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci, ina su ga kuɗin su kai ayi tasawira a kai banki a ba da bashi, saboda haka mun ce aje a ba da bashi kuma a samar da takin zamani da sauki. Wannan muka yi, mutane kuma suka yarda suka je, kuma duk wanda ya je ya yi noma shekaru biyu da su damuna biyu da suka wuce, Allah kuma cikin ikon shi ya ma damuna albarka, aka samu ruwa. Duk da tabanar ruwa ya cinye gonaki, amma duk da haka mutane sun ci nasara. Wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya, muka sa ana ba da bashin nan ga ƙananan manoma, muka samar da taki a kan rahusa, sannan muka hana kawo shinkafa.
Wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar.
To tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba, idan muna da shi ba gwamnati mu ci ta ba ta yi tsadar. Da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko shi babu ruwa, babu wuta, babu hanya, babu layin dogo.
A nashi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ce bai kamata a ce dole hanyar samar da wutar lantarki ta kasance guda ɗaya rak ba. Na Sokoto, gare ka.
Batun wutar lantarki ya za ka yi da ita?
Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasanmu da kuma hanyar samun wutar lantarki. Muna da hanyoyi daban-daban, muna da hanyar ruwa ko kuma hanyar ko
amma arewa ba mu da ruwa,
ba mu da dam.
Allah, akwai dam, dai ba mu da teku.
A'a, ai dam ake magana, ba wai teku ake magana ba. Ko kamar yanzu dam na gona Sokoto dinnan idan an saka generator cikin dambin kuma kaga sai ya ba ku soko sai ya ba duma arewa maso yamma wutan da suke so haka ma yin an yi arewa maso gabas da sauransu to ya kamata a dubi yanayin kasan yadda take don haka kada a ce wutan mu sai ya zo daga wuri guda kamar yadda ake so a yi yanzu a ce kawai sai daga gas daga Niger Delta
amma excellency wasu sun ce daga gangan wasu manya ba sa barin a kawo wuta kasan nan domin zai kashe musu kasuwan sayar da generator ka da haka din ne
wallahi ban bincika ba don haka ban sani ba amma dai ba dalili da zai sa ya zamanto har yanzu a ce ba mu da isasshen wuta a kasan nan
wani magana
da duk abin da wadatan da Allah ya yi mana wajen hanyar samun wuta
za ka yi warware matsalar
na ji zan yi kwarai da gaske kwarai
wasu suna cewa lokacin da kana shugaban kasa wannan ka abu ne da aka
daidai a mataimakin
shugaban kasa ya haƙuri baka yi aika da yawa ba baka gyara hanyoyin Adamawa ba baka yi wannan ba baka yi wancan ba
wannan duk sharri ne mun gyara hanyoyin Adamawa kuma har za mu hada da waɗansu jihohi daban-daban amma daga baya ne a kasar da ayyukan ne wannan sharin yan siyasa ne
amma kai aikin wasu ce saboda kai mataimaki ne ba shugaban kasa ba
ha ko kana mataimakin ai kana iya zuwa wajen shugaban kasa ka nemi alheri
to mun kusa zuwa ƙarshe amma taɓa batun cudanyar Najeriya da ƙasashen duniya ta yaya za ka gyara wannan cudanyar ka gamsu da yadda cudanyar mu take tafiya da sauran
babu
me ba ne ba
akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba
kamar ne
dangantakar mu da kasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba kuma yana daga gare mu musamman ma a kasashen Afrika ta yamma da kuma sauran kasashen Afrika baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi Afrika musamman harkokin ko yanci ko kuma ci gaban kasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin kasashen Afrika wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen Afrika da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayin mu ko kuma dangantakar mu da kasashen Afrika
lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa wurin ya coshe da kowa wasu na kowa suna yabo suna an daɗe ana samun jayin jako matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya ta wani bangare za ka bullo wannan matsala ka ga cewa an samu tafiya tare
to ka san lokacin da shugaba Buhari ya zama shugaba na yi wata jawabi na ce yana yiwuwa Buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne ina ji matsalan da yake
ba dan siyasa
to amma siyasa to zan ce ya yi amfani dai da siyasa ya samu mulki
amma me dan siyasa in kace ba dan siyasa me dan siyasa
to sai ku tare mu ranar Lahadi a shirin zabe ko nadi domin jin abin da yasa ƴan takarar suke neman shugabanci ko kuma ci gaba da shugabancin Najeriya za ku kuma ya sake sauraron wannan hirar da dukan hirarrakin da muka gabatar a shafinmu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustafa Sokoto da ya jagoranci hirar alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri to madalla kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin amsa tambayar da muka yi wa masu kada kuri'a kan batutuwan da ƴan takaran suka tabo a wannan hira kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyakar da ke kudancin kasar yana mai kiranta a matsayin matsala mai sosa zuciya sosai a jawabinsa na farko ga Amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na Oval Office a daren jihar Trump ya bayyana bukatarsa ta gina bango akan iyakar Amurka da Mexico
to a gaishe ka da kuma takaitattun labarin muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna muna.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.